sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 6 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakubu da kanin labaran duniya.
To Baballa, jiya Juma'a shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya kira ga kamfanonin har hada magunguna da su raba fasahohin su na yin rigakafi domin ƙara samar da allurar rigakafin COVID-19. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabi ga shugabannin Afirka da suke ganawa ta yanar gizo a ƙarshen wannan mako a taron kolin kungiyar tarayyar Afirka na shekarar 2021 a birnin Addis Ababa. Kana sakataren harkokin wajen Amurka ya matsawa Beijing lamba akan musgunawa da take yi wa ƴan kabilan Uyghur da Tibet da Hong Kong a tattaunawar farko ta waya tsakanin manyan jami'an kasashen mafi tasiri tun bayan da shugaba Joe Biden ya hau mulki.
Kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa masana a fannin tattalin arziki a Najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su kan matakin da babban bankin kasar CBN ya dauka na ba bankunan kasar da cibiyoyin hada-hadar kuɗi umarnin rufe dukkan asusun da ke mu'amala da cinikayya irin ta zamani wato cryptocurrency. Haka kuma za ku ji cewa shugabannin matasan kabilar Irgo da na Fulani a ƙaramar hukumar Basa da ke jihar Filato sun sha alwashin yin dukkan mai yiwuwa wajen maido da zaman lafiya a yankin. Sannan kuma za ku ji cewa kungiyar lauyoyi ta jihar Kebbi sun kauracewa kotuna saboda irin ayyukan da 'yan banga ke yi wanda yake shafar masu shari'a a jihar. Bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da cin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Juma'a, shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya yi kira ga kamfanonin har hada magunguna da su raba fasahohinsu na yin rigakafi domin a ƙara samar da allurar rigakafin COVID-19. Da yake jawabi a wani taron manema labarai ta yanar gizo daga birnin Geneva, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce abinda ake bukata shine a ƙara yawan har hada rigakafin. Ya ce kamfanin yin magani na ƙasar Faransa na Sanofi ya sanar cewa zai bada kayan aikinsa domin taimakawa aikin samar da rigakafi da kamfanonin Pfizer da BioNTech ke yi. Kana ya yi kira ga sauran kamfanonin su ma su yi haka. Ya ce muna kira ga duk kamfanonin har hada magunguna da su raba bayanai da fasahohi domin tabbatar da duniya ta samu isasshen allurar rigakafin. Ya kuma yi kira da ya saba yi ga kasashe masu arziki da su raba zubin allurar rigakafin ga kasashe matalauta idan suka yi wa ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi allurar. Tedros ya ce kashi 70 cikin 100 na rigakafin COVID-19 da ake baiwa mutane ana yin su ne a cikin kasashe 10 kacal, yayin da kusan kasashe 130 ba su samu ko allura guda ba. Shugaban Joe Biden ya yi jawabi ga shugabannin Afirka da suke ganawa ta yanar gizo a ƙarshen wannan mako a taron kolin kungiyar tarayyar Afirka na shekarar 2021 a birnin Addis Ababa. Amurka ta kimtsa yanzu ta yi kawance da ku wurin haɗin kai da taimako da mutunta juna, inji Biden a jawabinsa ta hoton bidiyo. A cikin jawabinsa, Biden ya ambato abubuwa da ya kira manufa ɗaya ga kyawawar makoma wurin raya cinikayya da zuba jari da zai bunƙasa zaman lafiya da tsaro. Makomar da ta himmantu wurin zuba jari ga cibiyoyin demokuraɗiyyarmu da kuma kyautata 'yancin bil'adama ga kowa, kama daga mata da 'yan mata da masu sauya jinsi da masu fama da nakasa da duk kowane irin ƙabila da addinai da al'adu, inji Biden. Shugaban hukumar zartarwar kungiyar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya yi marhabi da sakon. Kana ya ce kungiyar tarayyar Afirka tana zuba ido don ganin sake daidaita alakar kungiyar tarayyar Afirka da Amurka. A cikin watan Janairu shekarar 2018 ne shugaba Donald Trump ya sha suka akan kalaman kaskanci da ya kwatanta kasashen Afirka da su. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya matsawa Beijing lamba akan musgunawa da take yi wa 'yan kabilan Uyghur da Tibet da Hong Kong a tattaunawar farko ta waya tsakanin manyan jami'an kasashen mafi tasiri tun bayan da shugaba Joe Biden ya hau mulki. Ya ce na bayyana ƙarara cewa Amurka za ta kare muradun ƙasarta, kana za mu yi wa Beijing hisabi akan cin zarafi da take yi wa tsarin ƙasa da ƙasa. Blinken ya kafe a shafinsa na Twitter akan hirarsa da babban jami'in China Yang Jingqing. Blinken ya faɗa wa Yang cewa Amurka za ta ci gaba da tsare mutuncin bil'adama da darajojin demokradiyya ciki har da Xinjiang da Tibet da kuma Hong Kong, a cewar wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Amurka akan hirar waya ta jiya Juma'a a Washington. Blinken ya kuma matsa wa China lamba da ta bi sabon kasashen duniya wurin yin Allah wadai da juyin mulki da sojoji suka yi a Bama, a cewar sanarwar da ta yi amfani da sunan Myanmar ta asali.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ƙwararru a fannin tattalin arziki na tafkan muhawara kan matakin da babban bankin Najeriya CBN ya ɗauka na ba bankunan ƙasar da cibiyoyin hada-hadar kuɗi umarnin rufe dukkan asusun da ke mu'amala da cinikayya irin na zamani wanda ake kira cryptocurrency da Turanci. Amma masu amfani da wannan hanya ta musayar kuɗi sun ce za su shigar da ƙara. Wakiliyar sashen Hausa a Abuja, Madina Dauda, ta yi mana nazarin batun a wannan rahoton da ta haɗa mana.
Akan wannan mataki da babban bankin Najeriya ya ɗauka na haramta yin amfani da sabuwar hanyar hada-hadar kuɗaɗe ta zamani, wato cryptocurrency ko Bitcoin, ya zo wa 'yan ƙasa da bazata saboda ba a yi wata sanarwa ko tuntuɓa kafin a ɗauki wannan mataki ba. Hajji Amadiya Ibrahim Baba tana cikin waɗanda suke ganin yadda ake amfani da wannan hanya na cryptocurrency ko Bitcoin wajen hada-hadan kasuwanci. Ga abin da take cewa,
gwamnati huruminta ne ta zo da ƙa'idodi da wasu abubuwa wanda suka shafi tafiyar da mulki yanda ƙasa za ta tafi da kyau. To amma su kuma jama'a fa su ma ya kamata a fita haƙƙinsu a riƙa sanar da su abin da ya shafe su akan lokaci isasshe da zai ba su dama su canza su ɗauki wani tafarki wanda za su ci gaba da tafiyar da harkarsu ta rayuwa yau da kullum. Amma kawai a wayi gari banki kawai su zo su ce ga umarni da gwamnati ta ba su, saboda haka za su dakatar da komai. To waɗannan bayin Allah 'yan Najeriya waɗanda dama su da shi suke amfani, ai an saka cikin tsaka mai wuya fi sabilillahi, ya kamata a rinka yin adalci.
Shi ma shugaban kamfanin EPT Security masu hada-hadar hannayen jari da ke Lagos, Kasimu Garba Kurfi, ya yi turne da wannan mataki inda ya ce ana nema a yi karin tsaye ne wa hanyar hada-hadar kuɗi ta zamani.
Wannan hukunci da gwamnan Central Bank ya bada akan dukkan kafofin bankuna da sauran kafofi da suke harka da kuɗi, mu a fahimtar mu ba shine abin da ya kamata a yi ba. Kowane lokaci ka tafi da zamani, idan muka diba manya-manyan kasashe kamar Ingila, kamar Amerika da sauran kasashen duniya da suka ga wannan abin ya taho kuma ba yadda za su yi da shi, sai suka yi dokoki yadda za su kare mutuncin mutanensu. Abin da babban banki ya kamata yi dokoki wanda zai kare 'yan Najeriya amma sun shiga wannan harkar don kada a yaudare su a cuce su. Abin nan ba Najeriya yake ba, duk duniya ana yin shi, ya za ka iya hana? Yanzu ki ɗauki babbar sana'ar da ake shi ne ta forex, wato hada-hada kuɗi da kuɗi, duk duniya ana yin ta. Amma yau Najeriya maganan nan da nake miki babu doka.
Amma ga malami a sashen nazarin tattalin arziki da ci gaban ƙasa a jami'ar tarayya da ke Kashere a jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi, yana ganin kasuwanci irin na cryptocurrency bai kamata ya shafi babban bankin ƙasa ba.
Cryptocurrency din nan ya samu karbuwa a duniya da yawa, ta inda masana'antu, kamfanoni, cibiyoyin hada-hadan kuɗi da kamfanoni masu zaman kansu da anguwanni da ɗaiɗaikun jama'a suke amfani da su. Shekarar 2019 an samu kimanin akalla dalar Amurka biliyan 146 a duniya ana amfani da wannan cryptocurrency din. Kuma an yi amfani ne da wani tsari na wanda ba zai iya bari a yi jebinsa ba, ko a yi amfani da shi kuɗin so biyu, kamar yadda ake amfani da ATM card mutum bai isa ya ciri kuɗi wuce iya kuɗin da yake da shi ba. To an mar amfani da wannan abin da ake kiran shi cryptography. Wani hada-hadan kuɗi ne wannan wanda bai shafi hukumomin kuɗi na ƙasa kamar Central Bank, ba su da ƙarfin su dakatar da wannan ko su san yawan kuɗin da yake yawo a cikin al'umma saboda wannan ba su da wannan ƙarfin. Ko bankin Amerika ba ta da wannan ƙarfin, domin mutane ne suka haɗin kan ƙwararru da masana da kuma waɗanda suka amince da tsarin suke amfani da shi a duniya.
A lokacin da yake nazari akan batun ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa, Barista Ibrahim Bello Rigacikun ya ce matakin da babban bankin Najeriya ya ɗauka yana kan hanya.
Ita Central Bank of Nigeria banki ne wanda duk wani abu wanda shi maganan bankuna da wasu abubuwa partner harka na maganan kuɗi a ƙasar na gaba ɗaya tana lura da su. Kuma duk abin da Central Bank za ta yi wanta kare mutuncin ɗan Najeriya kan cutuwa kan maganin almanda da ake kan irin wani abubuwa zai ɗauki mataki. Kuma ba dole ne Central Bank sai sanar da su kamar yadda suke so sai an sanar su bar wani abu sun ana ganin abin da su ya saba maka'ida. Da haka suna da iko suna ganin cewa matakin da aka ɗauka bai musu ba su ƙara gaban kotu kuma kotu tana da iko ta duba abin da ya dace ta yi. So da haka wani abu ne wanda ke yanzu ba za ka hana su ƙorafi ba tun ɗan Najeriya. Kun tsara mulkin Najeriya ya ba da Najeriya dama ya korafi akan abin da ya dami ko abin da ya gani yake so.
Babban bankin Najeriya CBN ya ci gaba da neman dukkan hukumomi da ke karkashinta su gano mutane ko kamfanoni da ke mu'amala da wannan tsarin domin a rufe asusunsu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Juma'a, Amurka ta ce tana niyyar janye batun ayyana kungiyar Houthi ta kasar Yemen a matsayi 'yar ta'adda a wani martani ga matsalolin kayayyakin taimako da kasar take bukata. Lamarin da ke rusar da shawarar da gwamnatin Trump ta dauka a ƙarshen mulkinta da ta sha sukan lamili. Rusarwar da wani jami'in ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya tabbatar da ita na zuwa ne wuni guda bayan da shugaba Joe Biden ya dakatar da taimakon Amurka ga rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia a yakin Yemen. Lamarin da ake yi wa kallo tamkar yaki ne tsakanin Saudi Arabia da Iran a kaikaice. Mun dauki matakan namu ne saboda matsalolin kayayyakin taimako akan ayyanawa da tsohuwar gwamnati ta yi wanda tuni Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin jin kai suka ce za su gaggauta magance matsalar taimakon jin kai mafi muni a duniya a cewar jami'in. Majalisar Dinkin Duniya ta kwatanta Yemen da matsalolin bukatar kayan taimakon jin kai mafi muni a duniya inda kashi 80 cikin 100 na mutanen kasar ke fama da bukata. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo shine ya saka Houthi a cikin jerin kungiyoyin ta'adda a ranar 19 ga watan Janairu wuni guda kafin barin office. A ƙarshe, bayan sama da shekara, jami'in siyasar ƙasar Libya sun amince da kafa gwamnatin wucin gadi wacce za ta ɗauki ragamar shirya zaɓe na gaba gari nan da zuwa ƙarshen shekarar nan. Yayin wani taro manema labarai da aka yi a birnin New York a ranar Juma'a, shugaban Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana da matukar muhimmanci a haɗa kan ƙasar Libya. Ya kuma nuna buƙatar a tunkari hanyar samar da zaman lafiya, inda ya ce gudanar da zaɓen na daga cikin waɗannan hanyoyi. A dai ƙarshe wani taro da aka kwashe mako guda ana yi a Geneva wanda ya shafi batun tattaunawar siyasa a ƙasar Libya an zaɓi sabbin shugabannin gudanarwa bayan zaɓuka da aka yi a matakai biyu. Mukaddashiyar wakilin Majalisar Dinkin Duniya a kan Libya Stephanie Williams ta yi fatan gajin an samu maslaha mai ɗorewa wacce za ta zamanto ta samu tushe ne daga 'yan ƙasar ta Libya. Libya ta fada cikin rikicin siyasa ne tun bayan da aka kawar da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi a shekarar 2011.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Shugabannin matasan kabilar Irgwe da na Fulani a ƙaramar hukumar Basa da ke jihar Plateau a Najeriya sun sha alwashin yin dukkan mai yiwuwa wajen maido da zaman lafiya a yankin bayan wasu hare-haren da suka kai ga rasa rayuka daga ɓangarorin biyu. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Shugabannin matasan kabilar Irgwe da Fulani a ƙaramar hukumar Basa da ke nan jihar Plateau sun sha alwashin yin duk mai yiwuwa wajen maido da zaman lafiya a yankin bayan wasu hare-hare da ya kai ga rasa rayuka daga ɓangarorin biyu. A cewar shugaban matasan Fulani a nan jihar Plateau Abdulkarim Bayero, sun rasa mutane biyar a wani kisan gilla da aka yi wa mutanensu sai dai suna ƙoƙarin tabbatar da fahimtar juna.
An kai ma wani yaran makiyaya hari a karamar hukumar Basa kauyen Mayanga. Muka je sai muka samu an kashe wayansu yaran.
Su nawa?
Su guda 6 ne aka kashe, mun samu guda 5. To nan sai muka je sai muka samu inda aka kakkashe dabbobi.
Me kuke yi don ganin cewa wato abubuwa ba su rincaɗe kamar yadda aka samu a baya ba?
Muna ta zuma mitin gurare-gurare saboda abubuwan sun zamanto kamar wani kururuwan shedan ne a kasan ma baki da ba ma a Plateau kadai ba. Mun kiran mu cewa lallai a samu zaman lafiya kowa ya dawo da hankalinsa a zauna a tattauna domin a ga an zauna lafiya.
A bangare guda kuwa shugaban matasan kabilar Irigwe Ezekiel Peter Bini yace su ma an kashe musu mutane biyu amma za su ci gaba da tattaunawa don samun mafita.
Mu dai ba ma fada da Fulani, wani abin da nake son duniya su sani kenan. To na kwanan nan abin da ya faru shi Brangwe traditional ruler dinmu ya setting committee wanda za a zo na a duba yaya za mu yi domin zaman lafiya da Fulani ma su daga garinmu. Ba gama a zo na a yadda mu ganewa juna ba sai sun fara shigowa suna kawo shani kansu. Dan yaro mu ya fita daga neighboring village ya je ya soka da kai yana tuka mashin, ya soka da kai yana dawa, suka kashe shi a hanya. Sai yara suka ji harbi ana zuwa sai suka harbi dan yaro mu kuma an kashe yara biyu.
A me kuke yi a matsayin ku na shugabannin matasan nan don tabbatar da cewa an samu zaman lafiya?
Yanzu haka ne nake miki magana. Jiya mun yi zama da shi commandant na sector 3, din na gana kira duka sassa na shugabannin matasa na kowace gefe namu, na ga musu cewa kowace gefe su yi zama da matasansu a gan wannan abun ya kare mu, wannan abun ba dadin shi muke ji ba.
Duk da cewa hukumomi ba su fitar da wata sanarwa akan batun ba, ya zuwa lokacin da na hada wannan rahoto wani lawyer mai zaman kansa barista Daliop Solomon yace kashe-kashen da ke aukuwa ayyukan ta'addanci ne.
Jama'an tsaro ya kamata ana gamo wanda aka mika hannu akan su a hukunta su. Wato a Nigeria mun san da cewa mutum ya rike bindiga doka ta hana, to nan kuma yan bindiga suna rike wayan abubuwan suna ma mutane ta'adi a hanya. To zai yi kyau da cewa gwamnatin Nigeria ta dauko da doka wanda za ta iyantar da kowa ya rike bindiga.
To amma kana ga idan aka ba kowa izinin ya mallaki bindiga, baka ganin kaman barnan zai fi abinda muke gani a yanzu?
Shi wanda zai zo ma da ta'adi ba ya san kana da shi ai ba zai zo ba. Kowa ya siyo ya ajiye a gidansa, inda mutum ya ketare doka amfani da shi sai a kama shi.
Tun farko gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya yi alkawarin daukan mataki kan rikice-rikice a fadin jihar. A halin da ake ciki dai komai ya lafa a yankin da lamarin ya auku. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, a Nigeria alamun na nuna cewa muddin hukuma bata tashi tsaye ba. Yanayin bijirewa bin doka kan iya jefa wasu yankuna cikin halin kakanikayi, kamar yadda irin wannan hali ya tursa salauyoyi suka kaurace wa shiga kotuna na wa'adin sati uku a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Daga Kebbi, wakilin Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
A wata hira da muryar Amurka cikin watan Satumba na shekara ta 2020, daya daga cikin shugabannin kungiyoyin sakai kuma shugaban kwamitin tsaro a masarautar Zuru, Major Abdullahi Kwazo mai ritaya, ya ce suna ɗaukar matakai ganin 'yan sakai suna bin doka ga ayyukan su na kare yankin su daga 'yan bindiga.
Abun da an kaci mana mu bari shine shari'a gona, magana aure an sabba shi, da kuma idan kama mutum a kashe din nan. To muna nan muna kokarin mu gaskiya sun bawo ina abubuwan. Ko tsakanin Allah yawancin mu da ake ce mu shugabanni mu ma san suna ba ka sanin sun yi.
Yanzu kimanin wata biyar da wannan batun, amma har yanzu ana kokawa akan yadda ayyukan kungiyoyin ke gudana. Yanda har abin yana shafar ayyukan masu shari'a, a cewar sakataren kungiyar lauyoyi ta ƙasa harshen jihar Kebbi barista Aminu Hassan.
Har ya kai ga suka tare wasu 'yan kara ma'ana litigan cewa idan kuka je kotu za mu hallaka ku. Suka je kotu suka ɗauke ɗa da uba suka je da su saman duki suka ba su kashin tsiya, wanda ya sa dole suka bar shari'an. Akwai wani litigan da suka ɗauka wani ɗan kara da suka kashe shi, suka kashe shi ne. Karshe dai yanzu sai suka kai suka samu wani lauya wanda yake shekaru ma ya yi kusa shekara 70, sannan kuma tsohon lauya ne, kuma suka same shi suka ɗauke shi akan wata shari'a da yake ta jayayyar gona, suka ba shi kashin tsiya suka yi niyyar kashe shi.
Wannan ne yasa kungiyar ta ɗaukarwa kanta wani mataki wanda take ganin watakila zai magance matsalolin da sashen shari'a ke fuskanta.
Bisa ga wannan muka ga cewa babu abin da ya dace, tunda mun bi hukuma ta yi abin da ya kamata ba ta yi ba, to bari mu kauracewa kotu. Kuma muka nemi su shugabannin kotu su rufe kotuna tare da jimma ceto al'umma gaba ɗaya, waɗanda in suna da ƙalubale ga rayuwarsu suka tunkari kotu su yi shari'a su cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Lauyoyinmu idan aka ɗauke su aiki su yi aiki cikin natsuwa da tsaro, alƙalai da ma'aikatan kotu su samu kwanciyar hankali.
Na nemi jin tabakin shugaban ƙungiyar ta sa kai a masarautar Zuru, Mani John, ko me zai ce akan wannan batun?
Su yara ne ko ya iska suka ji suka ɗauki wani barista. Wai yana da ɗan matsala na boundary da wani don je sun case din, wai shi baristan don me zai kai kotu? Ai muna jiran ita gwamnati ta yi arrest mu, ba mu za mu arrest ba. Amma wanda mu a shugabanni mu yi tare da abin da ya faru, hukuma ta sun mu hada hannu tare da su za a yi control na abubuwan nan, kuma wanda duk ya taka doka ba wanda yake gaban doka.
Arroyo na nemejin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi ta bakin kakakinta DSP Nafi'u Abubakar ya ce zai kira ni amma ban ji kiransa ba kawo zuwa hada wannan rahoto. Haka ma na tuntubi babbar lawyer gwamnati kuma kwamishinan shari'a ta jihar Kebbi Ramatu Adamu Gulma, ita ma ta ce za ta kira amma ba ta kira ba. To kowane mataki kungiyar lauyin za ta dauka bayan wa'adin mako uku da ta diba na kauracewa kotuna. Barista Kabiru Aliyu shine shugaban kungiyar a jihar ta Kebbi.
Idan lokacin yayi ba wani abu za mu sake zaunawa ne, tunda Congress ne lauyoyi ne gaba ɗaya na jihar Kebbi.
Duk da waɗannan matsalolin, kungiyoyin dai na 'yan sa-kai suna bayar da gagarumar gudunmuwa wajen kare yankin daga 'yan bindiga, kamar yadda suka fuskanci mahara da suka aukawa garin Onashi a cikin yankin Wasagu ranar Juma'a ta wannan mako. Duk da yake kawo hada wannan rahoto, ba a samu takamaiman bayani ba akan banar da maharan suka yi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Nigeria.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton, to yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya.
Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na adawo lafiya. Na san da mai sauraro ya ji yanda aka bude wannan shiri ya san lallai wani abu na faruwa. To ko shakka babu, sashen Hausa na muryar Amurka na cikin alhinin rasuwar abokin aikin mu wakilin sashen Hausa na muryar Amurka daga jihar Adamawa da jihar Taraba, Ibrahim Abdul Aziz, Allah ya masa cikawa a jiya. Don haka a yau shirinmu kacokan zai mai da hankali ne akan miƙa ta'aziyya zuwa ga iyalansa da 'yan uwa da abokan arziki da ma masu sauraron mu gaba ɗaya. Idan mai sauraro bai banta ba, a makon da ya gabata wannan shiri na dawo lafiya ya kawo wani rahoto da Abdul Aziz ya yi akan yawan hatsara da ake samu a Najeriya, musamman ma a bangaren arewa maso gabashin Najeriya. Kamar yadda muka alƙawarinta muku a mako da ya gabata, Abdul Aziz ya mana alƙawarin insha Allahu yau za mu samu tattaunawa da wasu mahukunta ko kuma masu ruwa da tsaki a fannin harkokin sufuri da kuma kai komon abubuwan hawa lamun lafiya, amma Allah da ikonsa sa'i yayi Abdul Aziz bai iya ya kawo mana wannan abu ba. Muna addu'a Allah ya ji kansa. Abdul Aziz ya rasu ne da misalin karfe 4 na rana a jiya Juma'a, kamar yadda wakilinmu Abdul Wahab Muhammad daga jihar Bauchi ya mana karin bayani game da yadda rasuwar nasa ta zo.
Shi wanda jari Ibrahim Abdul Aziz ya bugo min waya wajen misalin karfe 3, yana sanar da ni cewa to ga wannan fa yana shigowa Bauchi shi da hadin saboda zai zo wani bikin ko kuma addu'an tauren auren wani abokinsa. Kenan nake to ina ganin hanyarka. Bayan haka sai wajen misalin karfe 4 sai kawai na ga a cikin social media an sa wani ɗan jarida da ke aiki da sashen Hausa muryar Amurka mai suna Ibrahim Abdul Aziz ya damu da hatsari inda yake, kuma da wannan hatsarin ta kai shiga rasa ransa. Yana ce a to shi kenan sai na buga wayansa, to akwai wanda yake suna tafiya tare da shi shi bai samu shi bai mutu ba, amma matan shi ne ta samu horo. Saboda haka da ya ɗauka ya ce min ai wannan shi ne ya ɗan wayan shi domin saboda
lalacewar hanya ce ta yi sadadin faduwar mota ko dai a hatsari ne da suka haɗu da wata mota ko dai ya al'amarin gabaki ɗaya ya faru tun da ka riga ka yi magana da wanda suke cikin motar tare.
Haka ne, wato na ɗaya dai tsakanin hanyar nan wato ta yi mummunan lalacewa domin saboda tafiyan minti 30 sai ta yi awa ɗaya da rabi saboda tsakin kyan hanya. Tunda ke motar kasuwa ya shiga, to saboda haka abin da ya faru motar su ne tayar motar ya fashe, to ko su sai ta jijjiya gudun dalawa. Shi abin da ya same shi shi ne akwai wani karfe ne da ya zo ya cike shi aka ya huda shi.
To mun gode Abdul Wahab Muhammad da wannan bayani da ka mana, kuma muna taya ka jaje, muna yi maka mu jaje, muna yi mai iyalan Abdul Aziz jaje. Jama'a, maganar da muka dade muna ta yi kenan akan batun abubuwan hawa da yanda mahukunta za su maida hankali a kare rayukan al'umma. Talaka ba shi da wani hanya da zai bi banda akan titunanmu, alhali tituna sun lalace. Abin takaici ne, abokin aikinmu Ibrahim Abdulaziz a makon da ya gabata ya mana bayani akan hatsarin ababen hawa da ake samu a Najeriya. A ce ba a yi mako ɗaya ba ya rasa ransa ta hanyar hatsarin abin hawa. Lallai sa'i ya yi, Allah da ya bada Abdulaziz ya ɗauke abinsa. Ba wanda zai iya tambayi Allah dalilin da hakan ya faru. Amma ku mahukuntanmu da aka baku amana, aka damƙa muku amanar talaka, to ku muna iya tambayanku, me yasa ba ku bai da hankali akan aiki, akan wajibi, akan alhaki da ya rataya a wuyanku? Ko dan kuna da motoci wanda suna iya bin kowace hanya ko mun lalacewar hanyar, amma ba ku aje a cikin motar? Ko dai kuna da ƙarfin da kuna iya hawan jirgin sama? Ko kuna da ƙarfin da kuke hawa jirgin ƙasa? Sai yasa ba ku damu da abin da talaka zai fada a ciki ba? Ana samun hatsarin ababen hawa a manyan ƙasashe ma da suka ci gaba, amma wanda ke faruwa a ƙasashenmu kana ganin sakaci ne na mahukunta. Kamar yadda wakilinmu Abdulwahab ya nuna mana yadda hatsari ya faru a jiya, lalacewar hanyar da ya kamata a yi tafiyar minti 30 yana ɗaukar awa 1.5. Ya yi sanadiyar fashewar taya har mota ta faɗi, har aka samu wannan asarar rai. Masu sauraro, ba muna wannan magana ba ne don ya shafi mu. Sashen Hausa na muryar Amurka ya ɗauki batun hatsarin ababen hawa da muhimmanci. Dalili kenan da shugabanni na wannan sashen Hausa na muryar Amurka suka fito da wannan shiri domin jan hankalin mahukunta da jan hankalin masu ruwa da tsaki a fannin ababen hawa su maida hankali. A cikin ƙasa da wata ɗaya a cikin watan Janairu zuwa wannan lokacin, mutum sun kai 100 da suka mutu ta hatsarin ababen hawa a ƙasar Ghana. Haka zalika ba nasar ana fama da irin wannan lalura a ƙasashen Niger, Kamaru da sauran ƙasashe masu tasowa. To wai wani irin laifi ne talaka ya yi ake kyale shi da rayuwar shi duk abin da zai cika da shi ma ba a damu ba? Watanni biyu da suka wuce, ko sama da watanni biyu da suka wuce, wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya shi ma ya sha da kyar a lokacin da zai yi tafiya daga Abuja zuwa Kaduna. Allah ya kubutar da su daga fadawa hannun masu satar mutane. Idan sa'i ya yi ba wanda zai iya tare, amma dai mahukunta kuna iya tare wasu hatsarin da suke faruwa wanda yake zama sakaci ne da mahukunta da ba sa kula da ayyukansu. Jama'a, mun dakatar da shirinmu a nan, sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu. Muna mika ta'aziyya ga iyalan Abdulaziz da al'umman jihar Adamawa da ma duk masu sauraron mu. Yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya, a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yakubu Makeri, yanzu kuma sai rayuwar da kuka aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo Ngokarofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace salam biyoye Hausa, a madadin masu tura sakonnin ra'ayoyi, muna mika sakon ta'aziyyarmu ga 'yan uwa da ilahir ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka dangane da rasuwar abokin aikinku Ibrahim Abdulaziz. Allah ya ji kansa da rahama. Idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani, amin summa amin. Sai kuma sakon Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, yace ya kamata matasan Afirka su rika karban lambobin wayoyin jami'an tsaro mafi kusa da su don ba da gudunmuwa na bayar da bayanan sirri, domin wallahi hannu ɗaya ba a iya ɗaukan jinga. A ƙarshe, ina roƙon Allah ya zaunar mana da ƙasarmu lafiya don daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabiu da Kwadunari da Umar Babanya ya sabon gida a jihar Jigawa, kace assalamu alaikum muryar Amurka. Kika matakin da kasar Amurka ta dauka na daina goyawa kasar Saudiya baya a yakin da take yi a kasar Yemen yayi daidai, domin a dalilin wannan yaki dubban al'umma sun rasa rayukansu da kuma dukiyoyinsu. To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da yake ni gabatarwa, sai kuma Haile Haile da ya bada umarni, kuma injiniyan mu ne Hafiz Baballe yake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.